ilimi garkuwar dan adam
san hakika ba da tangar da ba kalji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen musulunku jama'a kiran mu nake bisa dagewa
masallala assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na wannan mako a yanda shirkara ta 2022 ke salama da mu shirin ilimi na wannan mako da kuma na mako mai zuwa in Allah ya kai mu zai bita ne akan shirye-shiryen baya da muka gabatar muku a wannan gida a ranar 21 ga watan Maris ne dai na fara gabatar da shirin na ilimi garkuwar dan adam kuma shiri na farko mun gabatar da shi ne akan yajin aikin malaman jami'o'in Najeriya wanda aka fara tun a watan Fabrairu inda kuma muka yi hira da daya daga cikin wakilan wannan kungiya ta ASU wato Dr. Bashir Dankuzo malami a sashen koyar da ilimin lissafi a jami'ar kimiyya da fasaha dake garin Minna ta jihar Neja
dangane da yajin aiki da yake cinyewa gaskiya ne wannan abun takeici ne abun damuwa ne babu wani wanda yake da tunani da hankalinsa ba zai tashi ba domin kasa ba ta taba bunƙasa idan harkokin iliminta wato ainihin ya shiga cikin wato ainihin matsala kuma sanannen abu ne cewa harkar ilimi a Najeriya wato ya shiga matsalan gaske kwarai da gaske da zaka shiga jami'o'i za ka ga da malamai da su kansu ɗaliban kusan duk a takure ake duk abin da ake kusan a takure a ba daɗi a kuntace haka ake ta wannan al'amara kuma gashi yanzu to an sake shiga cikin wani yanayi wanda wato ainihin komai ƙara tsada yake yanayin al'amuran rayuwa ƙara tsada yake dole ne malami wanda yake harkar karantarwa ya damu akan wato abin da ya shafi walfiya ɗinsa wato abin da zai rike masa wato ainihin iyalinsa da kansa da kuma wato ainihin sauransu sannan bayan haka nan idan aka halkalli harkar ilimi tabbas harkar ilimi harka ce mai tsadan gaske dole gwamnati ya zama cewa za ta iya sadaukar da dukiya mai yawan gaske akan ilimi indai ana son ilimi ya bunƙasa amma yanayin da za ka ga cewa gwamnati na amfani da kuɗaɗe makulai akan wasu harkokin waɗanda ba su kai harkar ilimi kima da daraja ba ka ga inda ake kashe kuɗaɗe waɗanda suke na fitan hankali amma harkar ilimi sai ga ba a kashe kuɗaɗe da suka yi haka yau da za ka ɗauki misali wanda zai kammala PhD ya yi digiri na ɗaya ya yi digiri na uku a ce yanzu nan zai fara karantarwa a jami'a ka je ka ɗauki nawa za a bashi wato ko ka ɗauki wanda za a ce yau ya ci zaɓe a matsayinsa na ciyaman ko ya ci zaɓe na ɗan majalisa nawa za a bashi a cin zaɓen da ya yi kuma ka ɗauka menene mafi ƙarancin wato ainihin takarda ta ilimi da ake so mutum ya samu kafin ya zama ɗan majalisa to irin wannan zai ga sai duk yara suna tasowa sai su ga to ashe yawan kwanin da kake da shi na karatu ba shi ke iya wato ainihin tabbatar maka cewa za ka samu ingantaccen rayuwa ba shi yasa za ka ga waɗanda suke da hazaƙa wanda ya kamata a ce suna jami'o'i da yawa sun bar jami'o'in wasu koma harkar siyasa sa wasu kuma harkan kwangila wasu kuma harkoki daban-daban so wannan abun damuwa ne
har ila yau a shekarar mai karewa ta shekara ta 2022 mun kawo muku wani rahoto a daya daga cikin shirye-shiryen mu na watan Afrilu mun gabatar muku wani taro da gwamnatin jihar Yobe ta shirya domin inganta makarantun tsangaya musamman ma dai a jihar ta Yobe da kuma sauran jihohi na arewacin Najeriya Dr. Muhammad Sani Jiro shine kwamishinan ilimin firamare da sakandare a jihar Yobe.
Manufar wannan taro shine mu kawo malamai na tsangaya, malaman makarantun allo domin su sadu da juna su kuma dora mu akan manufofin da suke ganin zai dace don yin dokokin gyara karatun kawo tsare-tsare wanda za su kawo ci gaba a harkar karatun tsangaya. Abin da muke so mu cimma gaishe shine lalle ba ma jin daɗi yadda yara suke bara kuma ban ma jin daɗi yadda yara wato ba iya lura da lafiyarsu amma kuma muna jin daɗin karatun Qur'ani muna godewa yadda irin wannan tsarin ya taimaka wajen haifar da al'umma nagartacciya al'ummar da ta taimaka wajen gina jihar Yobe da gina Najeriya gaba ɗaya wayannan yaran suna da daraja suna da ɗaukaka yara ne wayanda sun maida hankalinsu wajen su haddace Alkur'ani me zai hana da gwamnati da al'umma da masu arziki da shugabanni da iyayen wannan yara a zo a zauna tare da wayannan malaman a zo da wayansu tsare-tsare wanda nan gaba yaran nan ba sai yayi bara ba nan gaba yaran nan ba sai ya ji an wulakanta shi ba nan gaba yaran nan ba sai ya yawo da riga cikin sa waje ba nan gaba yaran nan ba sai ya kwanta a baranda ana ruwa ba nan gaba yaran nan ba sai ya je inda ba kyau kafin yayi ba haya ba yaro ne mai daraja abin da yake karanta mai masu daraja ne wannan taron yana so ya haifar da yaya za a yi darajar wannan yaran nan wanda yake gogaran haddace Al-Qur'ani ta zama ta fito waje kowa ya ganshi a matsayin mutum mai daraja wanda yake neman alfarma da karatu mai daraja.
Sai kuma watan Mayu inda muka tattauna da daya daga cikin yan majalisun tarayyar Najeriya wato Sanata Aliyu Sabi Abdullahi dan majalisar dattijai daga jihar Niger wanda ya mana karin haske game da kokarin da majalisun kasa ko ma gwamnati ke yi na amince da karin jami'o'i a Najeriya duk kuwa da kukan da gwamnati ke yi cewa ba ta da kudin biyan hakkokin malaman jami'o'i da sauran ma'aikatu da ke gudanar da ayyukan nasu a jami'o'in Najeriya lamarin da ke kai su shiga yajin aiki.
Gaskiya ticoci suna cikin matsala kuma idan babu tica ai babu makaranta. Rashin kwararrun ticoci kuma yana sa ma wasu makarantar ma kaba da in ka je tantar suka ce mu an wuri akwai wuraren da ma za ka ji yaran za su ce su sun daina zuwa saboda tice shi ba bai san komai ba. To gaskiya duk wa'annan abubuwan sai na duba na ga bai yiwuwa mu samu ci gaba dole sai mun mai da hankali akan maganar ticoci ko karkashin icce teacher zai koya ma dalibi in dai teacher ya kware ya san abin da yake yi dalibi zai dace a wannan lokacin da muke tunani ga kenan mu samu wannan jami'a kaga ilimi ya zo kusa a wannan yanki kuma ticoci
to masu sauraro saboda ƙurar lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai tsaya aya sai mako na gaba za mu dora inda za ku ji sauran shirye-shiryen da muka gabatar muku a wannan shekara mai karewa da izinin Allah a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma dai Julie Leather Gresham da ta bada umarnin shirin naku Babangida Jibrin ke fatan a huta lafiya. Sai wani makon.
Can hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokarin musulunku jama'a kiranmu nake bisa dagewa